الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم الدسادوة أولنا مجلسي نهدو شكم مجالس إمنا tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari aminci da lafiya da arziki da kwanciyar hankali da sauran garuruwan musulmi yau 4 ga watan ramadan hijira ta 1445 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu tashi aya 10-12 a cikin suratul ahzab amma kamar yanda ake turo da tambayoyi zamu amsa tambayoyin da aka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya ya jikan hajiya amin ce tambaya ta malan hulda ta shiga tsakani na da aboki na a inda na sayar masa da wani gida nawa kuma har ya bani kaso 20 daga cikin kudin sai dai a yanzu na ga ya kasa cika min sauran kudin kuma na san matsala ce ta rayuwa yanzu sai muka yi yarjejeniya cewa zai rika bani wani adadi na abin da yake nomawa har ya kammala biyan kudin na wannan gida shin hakan ya halarta ganin cewa da kudi na asali muka yi ciniki nagode Allah ya saka da alkhairi na'am wannan abin da yake kan dan uwan abokin hulɗarka bashi ne bashin kuɗi shine wanda yake a kansa saboda haka sai maimakon ya biya kuɗin ya ce zai biya kayan noma to wannan nau'i ne na cinikin salam kenan an yi fas an bata wannan cinikin da cinikin salam to kuma tunda shi karbar wannan kudi da yake hannunsa na bashi tamkar ya karbi kudin cinikin salam din ne saboda haka yana bin sai ya zama to maimakon yana bin sa bashin kudi yanzu yana bin sa bashin amfanin gona amma sharadi dole kamar yadda ka'idar cinikin salam take a ƙayyade abin da zai bayar idan alal misali abin da ya saura a kansa miliyan 10 ne to sai ya faɗi iya tan nawa zai bashi na abin da yake nomawa kuma a ƙayyade lokaci kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda ya yi cinikin irin wannan na salami to ya yi a cikin awo sananne da nauyi sananne ya zuwa ga ajali sananne don kar a samu rigima wannan ba ta cikin surar addainu biddain don waɗansu sun hana ra'asu mali salam ya zamanto da yawa daga cikin malamai sun hana wato uwar kuɗin da ake cinikin salam da ita ta zamanto bashi a kan mutum kar ya zamanto wato shi mai kuɗi shi mai cinikin salam yana bin bashi shi kuma wanda zai bayar da salam ɗin ana bin sa bashi amma nan jiha ɗaya ce babu daini biddain an fahimta babu bashi da bashi mai gida wanda aka sai gidansa shi ne yake bin bashi amma maimakon bashin kuɗi yanzu yana bin bashin amfanin gona ne ko amma shi wanda ya sai gida da ake bin sa bashi akwai bashin da yake bin mai gida yana bin sa wani bashi a ya riga ya karbi gidan ai har ma ya biya kashi 20 cikin 100 ya riga ya karbi gidan har ya biya kashi 20 cikin 100 saboda haka jihar bashin ɗaya ce shi wanda ya saya shi ne ake bi bashi sai dai yanzu maimakon kuɗi da ake bin sa bashi yanzu amfanin gona ake bin sa bashi saboda haka babu bashi da bashi babu addainu biddain surar da aka hana a cikin cinikin salam da haka wannan tsari da suka yi ya halatta amma da wannan sharadi ba kawai a ce duk girbin da aka yi na shekara zai rinka biya har ya gama biya, to an san girbin da za a yi a wannan shekarar ba a sani ba, sai dai ya ce to buhu kaza a shekarar farko, buhu kaza a shekara ta biyu, har a ɗauki shekara biyar yana biyansa kowace shekara zai biya shi buhu 50 ko buhu 100. To in an ƙayyade a haka wannan ya halatta
na
sai ya nemo a kasuwa. Idan shekarar da aka zo aka yi amfanin gona bai yi ba ya kasa biya, sai ya je ya nemo a kasuwa. Na dama cinikin salam ka'idarsa kenan, za a ce ne gashi buhu kaza za ka biya, ba sai la in ma aka ayyada daga kan cewa na gonarsa nake so, to ya ɓata cinikin don ta yi gonar ba ta haifar da ba za a samu komai ba. Sai dai a ce buhu kaza na shinkafa iri na kaza, in an san irin wanda yake nomawa a gonarsa sai ya ce to irin wannan shinkafar yake so. Yadda in ba a samu in bai yi noma ba wannan shekarar, ko kuma aka yi girbi bai kai abin da zai samu ba, sai ya je kasuwa ya samu irin wannan shinkafar ya bayar bashin da ake bin sa. A to ai sun riga sun warware wancan cinikin, yanzu sun yi wato nau'i ne na fasakh, sun warware wannan cinikin sun shiga wani ciniki daban. A kaddara gidan nan da ya saya miliyan 100 ne, sai ya biya shi kashi 20 cikin 100, miliyan 20, kaga yana binsa miliyan 80 kenan. Sai ce to miliyan 80 din nan duk shekara zai ba shi buhun shinkafa guda 100 har shekara 5 alal misali, wanda shi ne zai zamanto daidai da wannan miliyan 80 din. To kaga wannan wani ciniki kuma suka kulla ta fuskar sulhu akan yadda zai iya samun haƙƙinsa. Saboda haka koda ya samu kuɗi, wancan ciniki ya riga ya tashi, yanzu abin da yake a kansa wannan kayan abinci, amfanin gonan shi ne a kansa. Ko nawa shinkafa ta kai abin da yanzu yake kansa. Shi yasa na ce sharaɗin wannan cinikin ya halatta sai an ƙayyade, sai an faɗi miƙidarin, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, a cikin tiya sananne shi ne ka ce buhu kaza, ma'lum sananne babu wani gharar a ciki, buhu kaza na shinkafa, kuma shinkafar ma iri kaza, sai an ayyana ta, da kuma ajali sananne. In ya samu kuɗin da zai iya biya, zai iya kiransa da sake wani sulhu, wanda ma ai sulhu suka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulhu ja'izun bainal muslimin ma lam yuharrimul halal wa yuhallilul haram. Yin sulhu ya halatta tsakanin musulmi, matsawar wannan sulhun ba zai kai a haramta halal ba ko a halatta haram. Kaga a cikin wannan sulhun babu halatta haram, babu dain, babu ad-dain bi dain. Farkon da na karanta tambayar da ta faɗo min abinda na gani sai ce to ai wannan zai iya zaman towa ad-dain bi dain, saboda jumhurin malamai sun ce ra'su mali salam bi halatta ya zaman to ad-dain fi dhimma ba. Kamar kana bin mutum bashi sai ka ce bashin da nake binka ya zamanto shi ne asalin kuɗi wanda yake za ka yi ciniki, za ka kawo min abu kaza da shi, sai ya zamanto kai kana binsa bashi shi kuma yana binka shinkafa, wato ya ce kai bashin da kake bi na mayar da shi ya zamanto ra'su mali salam, kai sai ka bani amfanin gona a maimakon bashin, kaga ya zamanto ad-dain bi dain. To amma wannan jihar bashin guda ɗaya ce, wallahu ta'ala a'lam. To ai shikenan, sai wannan tambaya ta isa. Na'am suhufi Ibrahim wa Musa, at-taura ce suhufi Musa, at-taura ce ita ce wadda aka bashi. Inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Na'am, bismillah ar-rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم
Allah ta'ala ya ce wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Na'am. Nace akwai abinda ba a hunalika butuliyal mu'minuna. Ai mun fassara ta. Na'am. To a huna to muji ayar da muka tsaya ta jiya aya ta 11 hunalika butuliyal mu'minun, anan ne fa aka jarrabi mu'minai, aka yi mu'minai jarrabawa. Wa zulzilu zilzalan shadida, aka jijjiga su jijjigawa mai tsanani, aka girgiza su girgizawa mai tsanani. A ma'ana wato wannan ayar tana ishara kamar yanda zai zo a nan gaba, aya za ta zo da za ta faɗa haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, cewa kuna Allah ta'ala ya ce kamar yanda ya zo a cikin suratul baqara, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne alhali irin abin da ya zo ma waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba, cututtuka da tsanance-tsanance sun zo musu, a tsanani da cututtuka sun zo musu, kuma an girgiza su har sai da manzo da waɗanda suke da imani tare da shi suka ce yaushe nasara Allah za ta zo. To wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya cika alƙawarinsa cewar zai yi jarabawa. Ba mutane kar mumine su ɗauka za su shiga aljanna, wato ba a yi musu ibtila'i, an girgiza su ba, an girgiza su abinda zai gwada yaqininsu ya tabbatar da wato tabbatar imaninsu. Domin yayin da aka yi jarabawa a lokacin nan ne mai gaskiya yake bayyana, wanda kuma yake ƙarya shi ma yake bayyana, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala alghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wato kada ku dauka baya kasancewa Allah ya kyale mu'mine a cikin yadda suke, har sai ya tantance tsakanin wato na kirki, wato tsarkaka da kuma daga masu dauda. To kuma Allah ba zai sanya ku ba zai hangar da ku ilimin gaibi ba, sai dai Allah yana zaba daga cikin manzanninsa wanda ya so. Wato Allah ba zai nuna muku da ilimin gaibi ba ya ce wannan ga abin da ke cikin zuciyarsa munafiki ne, Allah ba zai muku haka ba. Amma da jarabawa Allah zai bayyana waɗanda suke a tsarkaka daga waɗanda suke masu dauda. To daga cikin hikimar Allah a cikin ibtila'i shine domin wannan ta bayyana, tunda Allah maɗaukakin sarki in ya so shi akan kansa zai yi yakin ba tare da mumine sun yi wani abu ba, amma Allah ya tsara wannan a cikin hikimarsa domin da haka ne gaskiyar masu gaskiya za ta bayyana, maƙaryata su ma kuma su bayyana. To daga ciki shine yanzu abinda wannan ayar za ta faɗa na natijar wannan zilzal din, wannan girgizawar, shine a cikin wannan hali Allah yake tunatar da manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'minai halin da munafikai suka kasance. Allah yace wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad. Yayin ka tuna yayin da munafikai da kuma waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah da manzansa basu mana alƙawarin komai ba sai rudi, wato basu mana alƙawarin komai ba sai ƙarya da yaudara. Shine ma'anar al-ghurur, wato khida'an wa ba'a khita'a, wato khida'an wa butlana, yaudara da kuma ƙarya. Wai abinda Allah yayi al-musu alƙawari kenan. Al-munafiqun sune waɗanda suke wato suka bayyana musulunci amma suka boye kafirci. Wannan kafircin da ake nufin kafircin i'tiqadi ne, shi yasa har suka faɗi wannan mummunan zato da suke yi ma Allah. Walladina fi qulubihim marad, masu cuta a cikin zukatansu, su kuma musulmi ne amma masu shakka, imaninsu yana raurawa, suna shakka, domin wannan shakka ita ce cuta. Wannan shakka ita ce cutar zuciya, tana cuta, wato ruhi yana cuta kamar yadda jiki yake cuta. Daga cikin cutar zuci shine shakka da mummunan zato ga Allah. To yawanci wannan baya bayyana sai lokacin tsanani. Lokacin tsanani ne zaka ga wato wannan cutar ta bayyana. Rashin yaqini, rashin sakankancewa a lokacin yake bayyana. Rashin sakankancewar nan shine yake sanya, wato shine cutar da ke cikin zukatan waɗansu daga cikin musulmi, wanda wannan rashin sakankancewar in ya kai matuƙa sai ya kai ya zuwa ga warware imani gabaki ɗaya, wanda yake shine halin da munafukai suke a ciki, wal iyadu billah. Munafincin da ake nufi a nan shine munafincin i'tiqadi, wanda yake fitar da mutum daga cikin milla. Domin duk wanda zai yi wannan zato ga Allah, to wannan zaton nasa ya fitar da shi daga cikin addini. Domin yayin da zai ce Allah ya yi masa wato alƙawarin ruɗu, alƙawari ne wanda yake na ruɗi, ya ruɗe Allah, ya ruɗe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ruɗe shi yayin da wato halin tsoro zai kai mutum ya zuwa ga wannan. To haƙiƙa wannan ya nuna wato yaqini babu shi, yaqini ya riga ya tafi. Kuma shi yasa a cikin hali irin wannan ake roƙon Allah sabati, ake roƙon Allah tabbata, domin lokacin yaƙi lokacin ne ake jarraba mu'minai, lokacin ne jarrabawa take zuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa'a al-'abd wa sallallahu al-'afiya, kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba a kara a yaƙi. Ku rinka roƙon Allah lafiya, aminci daga bala'i, daga ibtila'i. Ku roƙi Allah kar ya jarabce ku, domin ita jarrabawar ba sai Allah ya yi ta ba, sannan zai iya bada sakamako. Allah zai iya hada maka da afiya, aminci daga jarabawa, da kuma lada din gabaki daya, domin yana daga cikin karamcinsa. To don haka kada mutum ka rinka bugun kirji kace Allah ya bamu da wato Allah ya bamu ikon cin jarabawa, jarabawar ta zo. A'a, ka roki Allah kar jarabawar ta zo. In kuma jarabawar ta zo, ka nemi Allah ya yaye ta, ba kace Allah ya baka karfin, Allah ya baka ikon cin jarabawa ba. Baka san jarabawar ta Allah ce, wane kai wane a karawa da Allah. Kace Allah ka yaye jarabawa, ba wai Allah ya baka karfin cin jarabawar ba. To lokacin ibti, lokacin tsanani, lokacin ne jarabawa take zuwa, to lokacin ake roƙon Allah as-sabat. Idan har jarabawar ta zo, to sai a dage, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan har ya zamanto cewar kun haɗu da abokan gabar, to fathbutu, ku dage. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyuf, kusan cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar karsakali. Kamar yadda mutanen Annabi Dawud su ma suka ce, falamma walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Yayin da suka fito na fito da Annabi Dawud da rundunar, yayin da kafirai suka bujuro, aka yi karam, wato karam batta tsakaninsu da musulmi waɗanda suke tare da Annabi Dawud da mutanensu, sai suka ce Allah ka kwararo mana wato ka kwararo mana hakuri kuma ka tabbatar da dugadugan mu ka ba mu nasara akan mu'mine kuma haka nan ma Allah ta'ala ya sifanta mabiya annabawa wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun Allah ya ce fa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin Allah ka yafe mana zunuban mu da wucewa iyaka da muke a cikin al'amarin mu ka tabbatar da dugadugan mu ka ba mu nasara akan kafirai to saboda a lokacin wato rauni da cuta ta zuci take bayyana wata cutar baka san kana da ita ba kana gani kana sallah kana azumi ana yi da kai amma baka san kana da cuta a cikin zuciyarka ba sai irin waɗannan mawaƙi din su ne suke bayyanawa saboda haka yayin da ka shiga cikin wannan lokaci ne naka nemi gafara Allah cewa abinda Allah ya hanga a cikin zuciyarka wanda kai baka sani ba na cuta to Allah ya yafe ka sannan kuma ya baka tabbata kar ka zamanto ka zo kai irin wannan kuma mabudin wannan shine wato kyautata zato ga Allah kyautata zato ga Allah kada mutun ya kuskura ya zamanto yana mugusta zato ga Allah domin mugusta zato ga Allah shine yasa cewar suke wannan zato cewa ai alƙawarin da Allah da manzonsa suka yi mana ba wani abu bane illa yaudara da rudi domin yayin da su ne suka rinka fada yayin da kamar yanda yazo a hadisin al-Bara wanda je maka ambata na wannan katan dutsen fa wanda ya gagara a sara shi kuma gashi yana kan hanyar layin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja na Khandaq dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada design din shine shi yayi engineering din yadda za a yi yace ga layin da za a bi kuma ya kasa yace kowane mutum 10 za su yi zira'i 20 aka sanya kowane mutum 10 ga zira'i 20 aka yi division of labor kowa aka ba su nasu wanda za su to a cikin hanyar aka samu wannan dutsen aka rasa yadda za a yi da shi shine aka je aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga wani dutse ya toshe mana hanya to ko dai mu kauce masa bisa yadda ka tsara ko kuma ka bada umarnin yadda za a yi sai ya gangara cikin gwalalo dan gwalalan zurfi gare shi ya kawo haƙƙin jin mutum yana da zurfi sai ya gangara sannan ya ce a bashi dundurusu ya karba ya sara na farko kashi ɗaya cikin uku na wannan dutsen ya tumur wato ya dare sannan ya ce Allah ya nuna masa kunuzu Kaisar ya nuna masa fadar sarkin Sham kamar da yadda na ambata muku hadisin sai dai a na uku na ambaci cewa na muqawqis ne amma a hadisin al-Bara kamar yadda zuwa musnad al-Imam Ahmad ya ce qusurul Yaman wato fadar garin Yaman ba na Misra ba to sai suka ce munafikai a lokacin da masu rauni imani suka ce yanzu mutum ba zai iya zuwa gida ya je ban daki ba amma ane mana alƙawarin wai za a ba mu fadar Farisa da Rum da Rumawa da mutanen Yaman ai wannan ba wani alƙawari ake mana ba sai rudi kawai to kaga kenan basu gaskata Allah da manzansa ba to kuma wannan shine munafinci rashin gaskata Allah da manzansa gani kake yi abin fa duk ba haka bane annabcin duk fada kawai ake yana yi ne dan dai kawai mutane suna yi haka zalika masu rauni sai su ce kai ko fa abinda waɗannan suke fada gaskiya ne cewa watakila dai kawai an gaya mana magana ne da za ta faranta mana ba haƙiƙaninta ba su ba za su ce Allah da manzansa sun yi ƙarya ba amma sai dai su fada tunda su suna da asalin imani sai dai cutar da ke cikin zuciyarsu ta sa suke fadan wannan to shi yasa ko yaushe ake son mutum ya rinka neman taimakon Allah a cikin bautar Allah a cikin ya tabbatar masa da imaninsa kuma ya rinka kyautata zato ga Allah duk ran da zuciyarka ta gaya maka wani abu dangane da Allah mara kyau to ka tashi tsaye haiƙan ka yaƙi zuciyarka da mujahada da addu'a kada ka kuskura face kana kyakkyawan zato ga Allah dan duk wanda ya zato ga Allah haka zai samu Allah in kana zaton Allah zai amsa maka addu'arka to Allah zai amsa maka amma yayin da kake addu'a kana tunanin kan cewa to an dai ce wannan addu'ar ku anya kuwa ka rinka wannan anya din to kaga ka buɗe mummunan zato ga Allah to haka zaka samu Allah ba zai amsa addu'ar ta ba tunda ka mu gusta zato gare shi to Allah ta'ala yace wa idh qala ta'ifatu minhum ya ahli yathrib kuma kutuna yayin da wata jama'a daga cikin su wato daga cikin munafikai suka ce ya ahli yathrib ya ku mutanen yathrib la muqama lakum babu wajen zama a gare ku wato babu wajen da za ku iya zama a garin nan wato ma'ana an riga an ci ku da yaki ko kuma a qira'ar jumhur dan Hafs shine kadai ya karanta ta da la muqama lakum duk sauran qurra'a sun karanta ta da la maqama lakum da sunan masdari ai la iqamata lakum ba zama a gare ku wato babu wata fa'idar ci gaba da zaman ku ba ku da wurin zama zaman ku a Madina ya kare shi ko wancan qira'ar ba ku da wurin zama wato sai dai ku je ku nemi wani wajen duk dai ma'anar daya ne suna nuna musu wato wannan shine isa matuka wajen wato karya gwiwa wajen jefa tsoro da razani da kuma yada abinda zai kawo rauni a sahun mayaka babu abinda yake cutar mayaka yayin da ake yaki irin jita-jita da labarurruka wanda za su kashe gwiwa wanda za su sare gwiwa su zamanto kan cewa himmar da mutane suke da shi a wajen yaki babu ta babu ita to abinda wadun bangare daga cikin su kenan wanda suka zamanto gwanaye wajen ruguza azamar mayaka an ce wannan sune Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin sarkin shugaban munafikai domin shine wanda zai kira mutanen Madina kun ga a cikin munafincin sa ma wai bai yadda ba yanzu ya kira Madina da sunanta na musulunci al-Madina sai ya kira ta da Yathrib annab sallallahu alaihi wasallam yace yaquluna Yathrib وهي المدينة سنة شيء متى يثرب إتكو المدينة أو ترواية وهي طابة هي طابة إتكي طابة يثرب شيني أسل سونا قرم مدينة أشكين جاهلية أنسان ياما تسوناني دسونا أمالي قاوة وطن سوات أن دسكي سنزونا ما يكاني وان دسكي زوني كسر شام كسر سيريا دا بيت المقدس to an ce jika na biyar na tattabakun nan annabi nuh shine iram ibnu sam ibnu nuh jikan sa na biyar shine yathrib ibnu qaniya yathrib ibnu qaniya shine ya kafa garin da shine aka sanya ma garin suna yathrib da ma'anar yathrib wato ma'ana gari wanda yake wato wurin ai in wato wajen aibatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan baiwar ɗayan ku tai zina to yayi mata bulala na haddi wala yusarrib kada ya aibata ta da zagi ya gaya mata bakakin maganganu to yathrib wato inda ake fadan bakan magana ake zagi saboda haka mummunan suna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo Madina ya sanya mata suna Al-Madina ya sanya mata suna Taba ya sanya mata suna Taiba ya san Allah kuma ya kira ta Ad-Dar gida walladina tabawwa ad-dar wal iman ya kira ta Ad-Dar kuma aka kira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura al-qarya mi hadiye al-qaryatu يقولون يثرب وهي المدينه ودان سو malamai sun nuna daga wannan hadisin ishara ne akan cewar wato makruhi ne mutun ya kira Madina da sunan Yathrib musamman nan gashi Allah ya ambaci wanda suke kira ta da sunan Yathrib a makamin zargi shine shugaban munafikai Abdullahi ibn Ubay ya kira ta da Yathrib yace ya ahla yathrib ya ku mutanen yathrib wato ku koma can jahiliyar ku ku je ku bar ma amsa sunan ku mutanen madina ne dan yanzu ta tashi daga cewa ita madina ce tunda an riga an ci ku da yaki la muqama lakum ba ku da sauran wajen zama a garin madina sai ya kira ta da sunan ta na jahiliya to daga wannan ne aka ce wato makruhi ne a kira garin madina da sunan yathrib akwai hadisi da yazo hadisin al-Bara ibn Azib a cikin musnad al-imam ahmad cewa duk wanda ya kira madina da yathrib falyastaghfirillah ya nemi gafara allah yace hiya taba amma hadisin bai inganta ba yazid ibn abi ziyad shi ya kadaita da shi kuma wanda yake rawi mai irin wannan sifar malaman hadisi ba sa karban riwayar da yayi yayin da ya kadaita da ita musamman in ta zo da wani abu wanda yake wani asali na shari'a bai masa shaida ba saboda haka dai wannan ayar da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace yaquluna yathrib wannan shine umda akan cewa ba a so a kira madina da al-yathrib sai dai a kira ta da tayyiba suka ce la muqama lakum farji'u wato ku koma ai ku koma daga cikin wato sansanin mayaka wato ku koma gida domin babu sauran tsayuwa babu sauran wanzuwa a gare ku babu fa'idar ci gaba tare da kasancewar ku akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ku koma wannan farji'u dinnan yana daukan dukkan ma'anar biyu farji'u ila manazilikum ku koma gidajenku wato ku bar sansanin mayaka da kuma farji'u ku koma zuwa ga shirkarku ku koma zuwa ga addinin gargajiya ku bar wannan addinin da yazo muku domin an riga an gama cin ku da yaki wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi wadan jama'a daga cikin su kuma suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kan su koma gida wato kan su bar sansani na mayaka su bar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a wajen wato a filin daga su koma gidajensu domin kun san annabi sallallahu alaihi wasallam fita yayi da shi da sahabbai daga gidajensu har zuwa bayan dutsen sala ka duba inda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanzu ka duba masaba'a masajid duk wanda suka je madina sun san saba'a masajid ai ko masallatan nan guda bakwai da ake zuwa ziyarar su kun san sai an je an biyo ta bayan wani katon dutse nan da ake ce masa jabalu sala sai an bi ta bayan sa sannan za a je saba'a masajid kaga duk sun bar gidajen su sun taho haka zalika wanda suke can yamman madina kamar banu salima wanda suke a qiblatain da wanda suke a can gabas banu haritha inda daga nan aka fara haƙar al-khandaq duk sun taho sun yi sansani anan to sai aka ce musu waɗansu daga cikin su sai suke neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna inna buyutana awra suna cewa gidajenmu a kuranye suke wato ai tsirara suke luƙui babu kowa babu abin da zai kare su mun bar yara da matanmu da dukiyoyinmu saboda haka ka ba mu izini mu je mu bada kariya ga gidajenmu domin gidajenmu a kuranye suke ba abin da ya kare su Allah ya ce wa ma hiya bi'aura su ku gidajen nan nasu ba a kuranye suke ba ba tsirara suke ba in yuriduna illa firara ba abin da suke so face gudu daga wajen yaki su gudu su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke so face guduwa su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ainihin asara saboda kan mu manta mutanen Madina alƙawarin da suka yi ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam lokacin Lailatul Aqaba shine za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da suke kare iyaye ƴaƴansu da matansu to yau gashi suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai suna cewa ya kyale su je su kare matansu da ƴaƴansu bayan sun yi alƙawari da Allah cewa za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ko gudu suke so su wannan shine asalin asara mutum ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu bai bada taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan masu imani ga irin abin da suke fada yayin da aka kama su za a kashe su kamar Khubayb aka ce zaka so a ce a maimakon inda kai kake anan za a tsire a kashe ka a tsire ka a ce kana zaune cikin iyalanka cikin inuwa da amincin iyalanka a ce maimakon kai ne anan a ce Muhammadu shine anan za a kashe shi a tsire shi yace wallahi a wannan hali bana so a ce ko kaya ce ta soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga mu'minai kenan to amma ka ji waɗannan suna cewa inna buyutana awra Allah yayi musu raddi yace wama hiya bi awra saboda Allah haka yake ba a taba annabinsa sallallahu alaihi wasallam yayi kawai in aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kare ma wanda suka yi wannan ba sun zo suna cewa suna kawo uzuri na ƙarya ba sai Allah ya tona musu asiri yace gidajen nasu ba a kuranye suke ba ba abinda suke so face su tsere daga filin yaki Allah yace walau dukhilat alaihim min aqtariha da za a shigo musu da yaki cikin garin Madina daga sassanta daga dukkan wato sashanta na garin thumma su'ilul fitna sannan a tambaye su sannan a neme su da afka ma fitina la'atauha da sun zai kema wannan fitinar da sun aikata ta mecece fitinar fitinar a tambaye su kan cewa ku zo a hada baki da ku domin ku dare ku ki taimakon musulmi ku karya lagon su domin yayin da wato yayin da rundunar sojoji suke da yawa sai aka samu wani bangare sun dare sun rabu da su na farko dai za karfin su zai ragu to kuma karfin gwiwar su zai wato karfin gwiwar su zai tafi domin za su ga kan cewa yanzu da suna da yawa amma yanzu sun zaman to kadan wannan sai ya sanya musu rauni a cikin zukata kuma dukkan yaki ku sani fa shi yaki ana yin sa ne a zuci daga farko nasara tana samuwa ne a zuci kamar yanda faduwa da rashin nasara a cikin zuci take faruwa wanda duk kaga an yi galaba da shi a yaki sai da aka yi galaba da shi a zuciyarsa aka karya lagonsa ya zamanto ya ji cewa an riga an gama da shi an yi nasara a kansa sannan ake samun nasara shine abin da ake cewa da turanci psychological warfare ka yaki mutum ta tunaninsa to wannan abin da suke kokari su yi ai shine fitinar wato a sanya su su zare su bar musulmi kamar yanda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya fitar da mutum 300 tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud su 1000 sai da aka je dab da dutsen Uhud sai ya ware mutum 300 suka koma Madina aka kyale su su 700 dan a dada ƙara sa musu rauni a cikin zukatansu to wannan ita ce fitinar da ake nufi anan thumma su'ilul fitna sannan a tambaye su fitina wato fitinar gudu a bar musulmi da tabar da su da rashin ba su da rashin ba da taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace la'atauha da sun zo ma wannan fitinar da wato da sun aikata abin da aka ne musu yi wato da kamar a ce za a shigo cikin garin Madina musulmi kuma suna waje a kawo hari cikin garin Madina sannan a ce su fita su je su samu musulmi a wajen Madina domin su hada karfi su zo su kawo hari dan su kori waɗanda abokan gaba da suka shigo cikin Madina da ba za su zo ba da guduwa za su Allah ta'ala ya ce wala atauha da sun zo ma wannan fitinar wama talabbathu biha illa yasira da ba su saurara ma zai kema wannan fitinar ba sai dan lokaci kankani wato dan tunda dama a shirye suke akan su je su afka mu fitina ba a shirye suke su yaki da Allah wato su taimaki addinin Allah ba to sannan Allah ta'ala ya ce wala qad kanu ahadullah
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
الله تعالى يقول ولقد كانوا عاهد الله من قبل حقيقة سوء والله سنكسن شيء سنيما الله القوري أقباني واتو كابن kafin wannan lokacin na yakin ahzab da sun riga sun yi ma Allah alƙawari la yuwalluna aladbar ba za su juya bayan bayan su ba wa kana ahdullahi mas'ula shi ko alƙawarin Allah abin tambaya ne duk wanda yayi ma Allah alƙawari to Allah sai ya tsiye shi ya tambaye shi wannan gargadin su Allah yayi cewa ba su ne suka yi alƙawari ma Allah ba cewa ba za su juya baya ba lokacin da ya aka zo yakin Uhud da suka yanke suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya daga cikin tubansu suka zo suka nuna kan suka yi alƙawari ga Allah ba za su sake juya baya ba su bar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su ki taimakon su to wannan alƙawarin da suka yi in su sun manta Allah bai manta ba wa kana ahdullahi mas'ula alƙawarin Allah abin tambaya ne za a tambaye mutum alƙawarin sa Allah duk mutumin da ya ma Allah alƙawari sai Allah ya tsiye shi ya tambaye shi a ranar da babu wanda zai tsaya yi masa lauya a wannan rana sun yi wannan alƙawari Allah yake tunatar musu da shi dan haka menene alƙawarin ba za su gudu daga wajen yaki ba gudu daga wajen yaki yana daga cikin manyan zunubai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku ji tsoran manya-manyan zunubai guda bakwai daga ciki yace wattawalli yawmaz zahab da juyawa baya da guduwa a ranar wato karawa da yaki tsakanin musulmi da abokan gaban su idan mutun ya gudu illa mutaharrifan liqital sai dai idan dabarar yaki ce aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma dan yaje ya hadu da wata rundunar ta musulmi ko kuma in ya tashi gudun in ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da mutun yaki zai turnike ya rasa inda zai tsoro yayi tsoro sai ya gudu amma da ya tashi gudun ba gida ya tawo ba sai ya zo ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai gudu daga yaki ba bai gudu daga yaki ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fi'a ne shi jama'a ne na musulmi to kuma dama me ake gudu ai ka dare ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to komai ma ya same shi komai ma ya same shi to ina annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine fi cancantar mu'mine da kan kawo kansu ha to har ka so kanka ka so rayuwarka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mummuna ya same shi kaga babu gaskiyar imani a nan wajen to sai Allah yayi musu ya tunatar da su wannan alƙawarin sannan Allah ta'ala yayi wa'azi yace qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti aw bil qatl ce ne musu gudu tserewa ba zai amfane ku ba in farartum minal mauti in farartum in kun ma kun tsere ba zai amfane ku ba minal mauti daga mutuwa aw bil qatl ko daga kisa wato gudu ba zai saka tsira daga mutuwa ba gudu ba zai saka tsira daga yaki ba kamar yanda Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul nisa ko qul law kuntum fi buyu a cikin suratul ali imran qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahisa ma fi qulubikum aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke mutuwa za ta zo muku ko da kuna cikin benaye ne da aka gina su madaukaka saboda haka anan sai Allah ya ce gudu in ma kun yi gudun ba zai amfane ku ba daga mutuwa awil qatli ko daga kisa wa idan la tumatta'una illa qalila kuma in ma kun gudun ai ba za a jiyar da ku dadi ba ba za ku rayu ba illa qalila sai zamani wanda yake dan kankani shine abin da ya saura na ajalin ku tunda dai in ka gudu ba yana nufin ka tsira daga ajali ba tayu ajalin naka gudun da kai ka kai kanka zuwa ga ajalin ne sau da yawa mutum haka yake ka dauka kayi dabara nan ku dabarar ta kai kai zuwa ga halakar ka ce sannan Allah ta'ala yace qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah ce ne musu wane ne wannan wanda zai tsirar da ku wanda zai ba ku kariya daga Allah in arada bikum su'a idan Allah ya nufi mummuna a gare ku ya nufe ku da mummuna aw arada bikum rahma ko ya nufe ku da rahma alheri kenan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba za su samu wani majibinci ba da zai amfane su wala wani wanda yake mai taimako wanda zai ije musu mummunan da zai same su ba Allah ba ba za su samu wani wanda zai musu wannan ba wannan shi ma wa'azi ne Allah ta'ala yayi kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewar duk abin da zai samu mutum na alkhairi ko na sharri daga iradar Allah ne wannan ta daga cikin kaddara wanda mutum imaninsa ba zai yi tabbata ba sai ya yi imani da kaddara cewa duk abin da zai samu mutum Allah ya sani Allah ya nufe shi Allah ya rubuta shi kuma Allah ne ya halice shi maratibul qadr innan guda hudu al-ilmu wal-iradatu wal-kitabatu wal-khalq duk abin da zai same ka kyakkyawa ko mummuna Allah ya san shi don ba wani abu da zai faru a cikin halittar Allah wanda Allah bai sani ba kuma sai Allah ya nufe shi domin mulkin sa ne akwai abin da zai faru a cikin mulkin Allah wanda yake bai nufa ba ba kuma ma bayan ma ya nufe shi illa fi kitabin mubin hatta ganye wanda zai fado daga sama kaga dai ganye na bishiya in ya fado ko kiyashi ba zai kashe ba kiyashi na tafiya in ganye ya fado kansa kamar bishiya ce ta fado kan mota in bishiya ta fado kan mota ba shikenan ba amma ganye in ya fado kan kiyashi ba zai kashe shi ba kawai ya fado nan wajen to wannan ganyen da ya fado wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah ya sani kuma yace kullum fi kitabin mubin din yana cikin littafi bayyananne to wannan ma Allah ya rubuta shi ballantana kuma gagarumin al'amari wanda yake zai shafi dan adam zai shafi ma al'umma komai Allah ya rubuta shi kuma komai da Allah bayan ya rubuta kuma shine ya halice shi shi yasa sai Allah yace wane ne wanda zai tsare ku daga Allah yayin da Allah ya nufi mumuna a gare ku ko kuma wato ya nufe ku da rahama a wannan ƙara ƙarfafawa ne da kan cewa gudu wato baya amfanar da mutum daga tsere makaddara kuma sannan Allah ta'ala yace yayin da mutum ya gudu a cikin saban Allah to ina zai je wani majibinci zai samu da zai taimake shi wani mai kariya zai samu da zai kare shi daga azabar Allah tunda ya guje ma umarnin Allah ne to shi yasa sai Allah yace wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani majibinci ba wala wani mataimaki ba Allah ba ba za su same shi ba domin in ka gudu daga wajen Allah wajen wa zaka je waye zai iya yi da Allah to kun ga wannan duk dada wato abinda maudu'in surar yazo na rafe dukkan alhawadi abubuwa da suke faruwa a cikin halitta a rataya su da aqida a rataya su da imani da kaddara na'am قد يعلم الله المعوقين منكم الله تنيا سن الله للي تبس يا سن ودندا واتو سيكي كاو جنكيري واتو سيكي كشي غيوين متاني دا ايوكانسو دا زنتوتوكانسو واندا سيكي هنا ومتاني زابرا سجيسي ياكي دا جيكيون كيا سن ودندا سيكي وانا والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا هكنا يا سن ما سفتا ما ينوانسو كزو يزوا غريمو واتو سنا dauke su daga zuwa yaki Allah ya san waɗanda suke yin wannan su ce ma ƴan uwan su ku zo wajen mu mu muna ji muku tsoron halaka ne muna so ku rayu kar ku je ku kai kanku cikin halaka ku kyale Annabi Muhammad da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sune Abdullah ibn Ubay ibn Salul da mutanansa munafikai wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ba sa zuwa ma yaki ba sa zuwa filin yaki illa qalila sai dan lokaci kankani futa yar kadan domin riya su nuna kan cewa da su aka yi kamar yadda suke lokacin yakin Uhud to kun ga nan Allah yana ta tona asirin waɗanda yake ba su imani ba da fadan hawadid da suka faru a cikin wannan yaki na al-ahzab ashihatan alaikum wato suna masu rowar taimako a gare ku suna rowar su ga kan cewa sun taimaka muku ko sun bayar da dukiyar su domin taimakon addini suna kyashin su ga kan cewa sun yi wani abu na taimaka ma addini da karfin su ko da dukiyar su wato ashuh shine tsananin kauro da tsananin rowa da tsananin kwadayi wato abinda yake hannun su suna kwadayin ba za su ba da shi ba ba su da wata azama ta taimaka ma addini فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم idan tsoro yazo tsoran halin yaki sai ka gansu suna tsokaci gare ka suna kallon ka taduru ayunuhum idanuwansu suna jujjuyawa sun bude saboda tsoro kallabi yughsha alaihi min almaut kai ka ce wanda suman mutuwa yazo masa ne yana magagin mutuwa mutuwa zai ya so har ya so masomewa wato wanda tsoro yayi tsoro kafin ma mutuwar ta zo har ya mutu har ya riga ya gama mutuwa tsananin tsoro kenan kamar wanda suka karanta literature menene Julius Caesar da yake cewa cowards die many times before their death matsorata suna mutuwa sau da yawa kafin mutuwar tasu su ko masu jarunta sau da yawa suke mutuwa jarumai to Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗannan saboda tsananin tsoron su wato yayin da tsoro ya zo musu sai ya gansu suna jujjuyawa idanunsu su wato mutuwar kai ka ce wanda yake suma ne irin sunan magagin mutuwa mutuwar har ta zo masa kallabi yughsha alaihi min almaut fa idha dhahaba alkhawf idan kuma tsoron ya tafi ya zamanto wato tsoron ya kuranye aka samu nasara aka zo za a raba ganima salaqukum bi alfinatin hidat sai su zo suna cutar da ku da har suna masu kaifi suna aibata ku suna cewa ku ne makurata mu da mu ne muka yi kaza muka yi kaza mu ne muka yi kaza muka yi kaza ashihatan alal khair suna masu tsananin kwadayin alkhairi dan araba da ganima dan araba da araba ganima da su a basu wa inna minhum layubtian fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida wala in asabakum fadlun min Allahi layaqulannaka allam takum bainakum wa bainahum mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima Allah yace ya san Allah wa inna qad ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum wa inna minkum laman layubtian daga cikin ku akwai wanda suke dakile mutane suke sanya su kar su fita yaki sune nan wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su qad ya'lamu Allahu almu'awwiqin ay laman layubtianna masu dakile mutane daga fita idan sharri yazo sai ka ji kancewa suna cewa in musiba ta samu aka samu nasara sai su rinka cewa wato Allah ya yi min ni'ima idlam akum ma'ahum shahida yayin da na zamanto bana tare da su Allah ya so ni Allah ya yi min ni'ima amma idan kuma falala ta zo muku sai ka ji suna cewa ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima nan kuma Allah ta'ala ya ce ashhatan alal khair to sai Allah ya faɗi hukunci akan su yace ulaika lam yu'minu waɗannan fa ba su yi imani ba wato duk da bayyana musuluncin su nan Allah ya tona asirin su ya bayyana domin shine ya san zukata Allah ya ce ulaika lam yu'minu waɗannan ba su yi imani ba fa ahbata Allahu a'malahum dan haka Allah ya bata ayyukan su wa kana dhalika 'ala Allahi yasira wannan mai sauki ne a wajen Allah wato da iradar sa kan ya bata aikin wanda Allah ya san cewa bai imani ba wannan mai sauki ne a wajen Allah wannan mai sauki Allah ya kiyashe mu kun ga kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa a hadisin Buraida akwai daga cikin sallah wanda in mutum ya barta Allah zai bata aikin sa gabaki da ita ce sallar al'asr to Allah wajen bata aiki Allah ya ce wa kana dalika ala Allahi yasira wannan mai sauki ne wajen Allah mai sauki ne Allah sai ya bata aikin ka na in mutum ya barta da gangan ba in mutum ya bar sallar al'asr da gangan har lokacin ta ya fita Allah zai bata aikin sa hadisin ba al-burai hadisin buraida shi sa ai hankali ai hankali da sallar al'asr ai hankali da sallar al'asr musamman ga ma'aikata da yan kasuwa da masu zama miti in ko menene zai faru rana tana nema ta fadi ba kai al'asr ba ka bar komai ka tashi kai sallah to waɗannan Allah ta'ala yayi hukunci akan cewa dama ba su yi imani ba dadai saboda haka Allah ya bata ayyukansu domin wanda ba shi da imani Allah zai bata aikin sa gabaki daya kuma wannan mai sauki ne a wajen Allah to kun ga wannan shine akibar munafunci wanda munafincin dama yana bayyana ne a lokacin jarabawa lokacin da tsanani ya zo domin a lokacin ake gwada gaskiyar mai imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce a farkon matsalolin kissar annabawa liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil-kafirina azaban alima Allah muna roƙonka ka tabbatar da imaninmu Allah ta sanya mu a cikin masu gaskiyar imani amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم وادس كي وسيتي أي موسى الدعاء نني ما سني من لا فيها الله كباس لا فيها الله وند كم سكر رسول الله غافر تاموس وند سكي أشكين أزبط أكون شاء الله كباس لا فيها الله وند سنني دع الأمة متكي تكي الله كياش الله كياي حالن سنني دع يوم وأشكين wannan kasa tamu Allah ka yaye halin tsoro da fargaba a cikin wannan kasa tamu masu daukan makamai waɗanda suke kargarkuwa da jama'a da jefa razani a cikin zukatan su da masu fataucin makamai da yada su domin yada barna a bayan kasa muna roƙonka Allah ka ije mana fitinar su Allah ka maganta mana sharrun su Allah ka dakusar Allah ka dan Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka bada nasara akan su Allah ka watsa taron su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah rundunonin Isra'ila Allah ka watsa taron su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka taimaki ƴan uwan mu raunana musulmi a ƙasar Palestine Allah ka taimake su da taimakonka Allah waɗannan ƴan makaranta da ake garkuwa da su a jihar Kaduna da jihar Niger da sauran wurare wanda ake garkuwa da su Allah ka kwato su Allah ka kubutar da su daga hannun abokan gaban su Allah ka yi mana maganin waɗannan masharranta ya rabbal alamin Allah ka fa Allah wannan al'amari yafi karfin mu Allah basu fi karfinka ba Allah ka ije wannan musifa daga gare mu Allah ka maganta mana wannan tsanani Allah ka saukar da rahamarka akan mu rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk